Rahoton binciken Majalisar Dinkin Duniya na cewa Afirka na fitar da kashi 2-3 cikin 100 ne kawai na hayakin carbon da ake fitarwa a duniya, amma Afirka ce ke samun karuwar zafin rana na kusan 7 na ma'aunin Celsius fiye da yawancin nahiyoyin, tare da hasashen cewa yanayin zafi zai karu, za a samu karuwar fari da kuma ambaliyar ruwa. Hasken rana yana taimakawa wajen rage yawan iskar carbon da sauran iskar gas da ake fitarwa zuwa sararin samaniya. Zai iya maye gurbin kusan kashi 80 cikin 100 na makamashin da ake bukata. Tsohon sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi na biyu, ɗaya daga cikin jakadun Majalisar Dinkin Duniya na muradin ci gaba mai dorewa a hira da yan jaridu da ya a nan birnin Accra, ya yi kira ga kasashe masu arzikin masana'antu da su tallafa wa kasashen Afirka da kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan ba da wutar lantarki ta hasken rana.
Na farko dai, kamar yadda aka sani, yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga Afirka take ba. Kasashen duniya su Amerika, su China, su Ingila, dukkaninsu su ne masu harkar coal, su ne masu harkar fossil fuels, su ne waɗanda saboda cigabansu suka gurɓata muhalli. Kuma mu Afirka mu ne za mu sha wahalar abin saboda ba mu shirya wajen kare kanmu ba. Kamar yanzu, kamar misali, yadda muke da rana a Afirka, idan da gaske ake, ya kamata a kawo shigo da kuɗi yadda za a gina harkar lantarki ta amfanin sola. Ƙasashenmu na Afirka ba mu da masaniyar, ba mu da kuma kuɗin da za mu yi. A cewar haka, maimakon a ce mana wa'azi a zo a gina yadda za a samu lantarki a Afirka, amma ta hanyar sola, ba tare da an tsaya ana amfani da fossil fuels ba.
Sarki Sanusi na biyu ya jaddada cewa magance matsalar sauyin yanayi na tafiya ne da kare al'umma da tattalin arzikin ƙasa. Kuma ƙasashen da suka fi kawo illa ga yanayi su ba da tallafin kuɗi wajen ba da makamashin hasken rana.
Yana da muhimmanci mai zancen kare muhalli da kare bishiyoyi da kare daji da sauransu. Yana kuma da muhimmanci mu kare rayuwar al'umma. Ba zai yiwu saboda gudun misali harkar climate change a ce ba za a kawo lantarki ƙasa ba. Idan babu lantarki babu masana'anta, ba lantarki babu ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Inda akwai hanyar da za a bamu ta hanyar iska ko ta hanyar rana da za mu yi, mu yi amfani da shi. A sani kuma su ƙasashen da suka fi kawo lalacewar muhalli ya zama sun zuba dukiya a wajen taimakawa wajen wannan tafiya ta kare muhalli.
Muhammad Jafaru Dankwabiya, mataimakin daraktan bincike na cibiyar canjin yanayi da tsaron abinci, ya jaddada muhimmancin makamashin hasken rana.
In ana bidan a samu makamashi wanda take sarrafa hasken rana, yana ciki in kamar na biyu. Sannan in mun dubi a nan kasashenmu na yammacin Afirka, ko in ce Afirka baki daya, Allah ya yi mana wannan baiwa na yawan rana. Ya sa abu kawai da ake nema a yayin amfani da makamashi na rana ko hasken rana bai kai irin kudajen da ake nema a yi amfani da makamashi na man petrol ko na gas.
Zuba hannun jari a makamashin hasken rana a Afirka, baya ga samar da tushen makamashi mai dorewa da zai yi, zai taimaka ga tattalin arziki, zai samar da ayyukan yi, zai inganta samar da wutar lantarki, zai ƙara haɓaka tattalin arziki wanda zai haifar da kyakkyawar makoma da wadata ga nahiyar Afirka. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.